ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau zamu leka kasar Burkina Faso ne. A wani kokarin neman haɓaka harshen Hausa ciki da wajen kasar ta Burkina Faso, hukumar nazarin harshen Hausa ta kasar tare da haɗin gwiwar Jami'ar Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke dutsen ma a jihar Katsina sun shirya wani taron horar da malaman harshen Hausa a birnin Ouagadougou. Wakilin Hamza Adam ya tattauna da Malam Abdulrahman Nagarba, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro, domin jin matsayin harshen Hausa a kasar ta Burkina Faso da kuma fa'idar wannan taro da aka shirya.
Kalji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Ba tare da na ja ku da nisa ba dai ga tattaunawar wakilin namu Hamza Adam tare da bakon namu.
A yau shirin ya kawo birnin Ouagadougou na kasar Burkina Faso, ɗaya daga cikin ƙasashe da ake amfani da wato harshe na Hausa, kuma mun iso ne a wani ɗaya daga cikin manyan wato taruka da suke da nasaba da bunƙasa harshen Hausa gabaki ɗaya. To sai dai na tare da ni a halin yanzu na Garba Abdulrahman, wato malami ne a babban jami'a ta Ouagadougou, yana koyar da ilimin fassara harshen Ingilishi zuwa Faransanci, daga Faransanci kuma zuwa Ingilishi, yana daga cikin kuma jagaba wajen harkokin bunƙasa harshen Hausa a ƙasar ta Burkina Faso. Kuma yayin manufan wannan taro na horar da masu horar da harshen Hausa domin haɓaka harshen Hausa a ƙasar Burkina Faso.
To masha Allah, assalamu alaikum. To lalle alhamdulillah, muna wa Allah godiya muka wannan damar da muka samu, horon da muke cewa taron horar da masu horarwa domin haɓaka harshen Hausa a ƙasar Burkina Faso. Horo ne wanda muke so lalle mu ba malamai horo, ta yadda su kuma za su samu cikakkiyar masaniya, ta yadda lalle za su dinga koyar da harshen Hausa a dukkan manyan garuruwa a nan Burkina Faso, musamman da a makarantu tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasa.
To ko wani ya tambaya meye dalilin haka gaba da ya fasasa taron horar da masu horar da harshen Hausa, meye dalili?
Dalilin da yasa shine wato wajibi ne zamanto mu rayar da harshenmu, harshen Hausa a nan cikin ƙasarmu, ƙasar Burkina Faso. Kuma siyasar harsuna ta ƙasar Burkina Faso ta ba da dama kowane harshe ya zamanto a maharshen aiki, a rayar da harshen ya zamanto a dinga ilmantarwa cikin wannan harshen domin a samu ci gaba mai dorewa. To dalilin da yasa kenan babu shakka sanin cewa harshen Hausa babban harshe ne a nan nahiyar Afrika ko kuma a matakin duniya ma baki ɗaya. To shi yasa mun kuma muka ce wajibi ne mu tsaya a ƙarƙashin hukumar Hausa ta ƙasa, mu ba da wannan horon ya zamanto Hausa kuma a samu a dinga koyar da wannan harshe a matakin ƙasa nan ƙasar Burkina Faso.
To mu duba ƙasar Burkina Faso na daga cikin ƙasashe da suke ƙarƙashin renon Faransa, kuma harshe na Faransanci kusan ita ce harshe na ƙasa da ake amfani da ita, ba ma Burkina Faso ba, ƙasashe dai wahasatan G5 Sahel da suka hada da su Mali da dai sauransu. A baya-bayan nan ƙasar Mali ta gudanar da taro na raba gardama, inda ta aiwatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar, tana daga ciki ma wato sauke harshen Faransanci a matsayin babban harshe ta ƙasa, biyo bayan an kifar da wato gwamnati kenan na farar hula a ƙasar. Sa'annan ga yanayin Burkina Faso, ita kuma tana daga cikin ƙasashe da su kuma da farko an kifar da gwamnatin farar hula ana mulkin soja a yanzu. Shin na daga cikin dalilai ko kuwa matakai da kuke ɗauka na neman tabbatar da cewa har in za a sauke Faransanci a nan ƙasar Burkina Faso, jijiyar Hausa ya zama ɗaya daga cikin harsuna za a yi amfani da su?
To alhamdulillah, lalle siyasar harsunan ƙasar Burkina Faso ta ba da dama a rayar da duk harsunan ƙasar Burkina Faso. Muna da harsuna 59 a nan ƙasar Burkina Faso, Hausa na ɗaya daga cikin waɗannan harsuna 59. Bayan haka nan tabbas Prime Minister ɗin ƙasa shi ne ma gwamnatin kasa a yanzu haka da nake maka magana ta riga ta yi wani kudiri inda take so lalle ta sauya kundin tsarin kasar wato constitution din kasar ya zamanto ta ta'allaka sabon kunni je ta'allaka ne kan al'adunmu ya so da kuma abin da ya shafi duk tsarin gargajiyarmu za su tsaya ne a yi wannan tsari wato kun ga cewa in dai kundin je ta'allaka ne kan abin da ya shafi al'adunmu da kuma duk harkoki dai na gargajiya to babu shakka kun ga cewa har suna za a musu matsayi tabbas a watan Afrilu gwamnatin kasa ta sa hannu ta yi wa harsunan kasa matsayi ta ƙara ƙarfafa darajar harsunan kasa ta hanyar da za a dinga sa su a boko ana koyarwa
to ma sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakilinmu Hamza Adam da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham naku babin Yaji Brink ke cewa huta lafiya sai wani mako
an hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa